الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أتبر عشرين دا أكو جوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا داري أكو دا داري حدود ثلاثين دا أكو كما شاد ايا جوة تقف نشكرا تدبو بيو دقو مشا بيو ميلاديه زamu ci gaba da darasin mu na alqur'ani a cikin suratul a'raf zamu tashi aya ta 10 insha Allah kafin mu fara amsa tambayoyi a dangane da abinda ƴan uwa aka tara na taimako da za a kai ma waɗanda suke gidan yari an tara naira 98 da ƴan kai kuma akwai abubuwa da suke sune wanda suka fi komai bukata an samu an sassayo har yanzu akwai dan saura da haka akwai ƴan uwa za su tashi da kwando don abin da ya saukaka na taimako jama'a a bayar za a kai musu wannan taimako insha Allah saboda haka da Allah sai a bada haɗin kai a wajen ƴan uwa da suke da wanda duk yake da niyya sai bayar Allah maɗaukakin sarki ya karɓa wannan yace da Allah a ja hankalin ƴan uwa sai tambayoyi yanzu wannan yace a ja hankalin ƴan uwa masu zuba takalma akan taga da su daina saboda najasa ta wato najasa da aka fito da ita daga ban daki mutum ya fito sannan ya shigo da najasa cikin masallaci kare daga cikin wannan bai dace ba ya kamata in zai zo masallaci ko leda ce ya samu ya sanya ko kuma ya bar takalmin a cikin motarsa ya dauko slippers wanda yake zai iya ajiye shi a kofar masallaci ga wurare nan a wajen masallaci amma hakika sa takalma din a jikin taga yana sa za ka ga burbushin abin nan wato kura da dauda wani lokaci ma har da najasa yana faduwa cikin masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da tsarkake masallatai tsarkake su wato tsarkake su daga shigar najasa ciki hatta majina ya hana ya zamanto an ya hana wato a batta a cikin masallaci ballantana kuma abin da yake najasa ne a mara tsarki dan haka da Allah a kula da wannan akwai la duba na shiga masallaci wanda yake nuna kan cewa wannan daki wannan waje wannan gida ba kamar sauran wato wurare ne da mutum yake shiga ba wuri ne wanda yake bayin Allah daga wato mutane da mala'iku duk suna cikin sa a wannan hadisi ai na kan cewa mutum ya shiga wato shi ma ai cewa sai ya goge kasan takalmin sannan ya shigo da shi cewa idan ɗayan ku ya zo da takalmin sa masallaci ya duba idan idan suna da najasa ya goge su a kasa sannan in ya so ya yi sallah a cikin su ko ya sanya su tsakanin kafafunsa wannan masallaci da yake da yashi da rairayi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam rairayi ne da kaskasa ce ma tunda kamar yadda aka ce fara'aitu yasjudu a fil ma'i wa tin yana sujada a cikin ruwa da tabo ran da aka yi ruwa a cikin daren to da ke nuna kan cewa masallacin kasa ne to amma wannan masallaci da aka sanya irin wannan tile aka sanya carpet kace zaka shigo da shi da takalmi cikin masallaci ai ke da ke ta alfarma masallaci ce dan dauda zaka kawo cikin masallaci zaka bata tile din kuma zaka bata a shimfidar da aka yi ba wai sunna ne sai ka shiga da shi masallaci din ba mutane su rinka duba su zaman su rinka duba maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam su rinka sanya su a daidai yanda yake ya dace da wato ma'anar su maksudin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi maksudin shine a tsarkake masallaci daga dauda dan yayi izini a shiga cikin masallaci amma sai da yace a duba karkashi idan akwai dauda a goge sannan a shiga da shi domin yayin da aka goge wannan najasar aka shiga da shi cikin masallaci tunda kasa ne ba zai zamanto ya kara masa dauda ba an san kasa yadda take bisa dabi'arta tana hadiye wato abu wanda yake na dauda wanda yake daga gare ta to amma wanda yake waje wanda an yi shi da suminci da wato tile da shimfiɗa dan ka je ka taka shi zai zama to kan cewa ka kawo dauda ne cikin masallaci wannan yace dan Allah yaya malamai suke yin jami'i tsakanin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan kabarin matar nan da take share masallaci da kuma haninsa da ya zo a cikin hadisai da dama game da sallah a makabarta. Ai, sallah annab sallallahu alaihi wasallam a makabarta ba sallar ba sallah ce tirnafila ko sallar farilla ba ce, sallar jana'iza ce, addu'a ce, addu'a ce da ya yi ma wannan baiwar Allah da ta mutu. Kuma wannan ya halatta, ya halatta ga wanda ba a yi masa sallah ba, in aka binne shi a je a tsaya a yi sallah a kan kabarinsa. A bisa tafsiri da malamai suke faɗa a cikin mazhaban Malik, suna gani ana ƙayyade shi da wani lokaci ƙayyadadde a wajen Malik, amma sauran malamai musamman a mazhaban Imam Ahmad sun halatta ba tare da wani ƙaidi ba ga wanda ba a yi masa sallah ba a je a tsaya a kan kabarinsa a yi masa sallah. Wannan sallar addu'a ce, ba sallah ce a cikin masallaci ba na kan cewar an maida makabar, ba sallah ce a cikin makabarta ba, wanda yake wannan sallar abinda ake nufi kada a maida makabarta wajen ibada. Makabarta ba wajen ibada bace, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhi sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha maqabir, ku yi sallah a cikin gidajenku kada kuma yadda gidajenku su zamanto makabarta. To abinda ake nufi wurin da ba a bauta a ciki, domin makabarta wato wannan ya nuna cewa sunna shine makabarta ba wajen bauta bace, ba wajen da zaka je kace zaka yi itikafi ba, ka rinka kwana a makabarta kace kana itikafi a makabarta. Wannan in kai haka ka saba wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma a ce za a yi masallaci a cikin makabarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi masallaci a cikin makabarta, saboda haka wannan hani yana nan. Kuma wannan bai yi mu'arada, bai ci karo da tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi sallar gawa akan wannan baiwar Allah ba, tare da cewa waɗansu malamai suna fassara tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kabarinta da cewa addu'a ce da ya yi mata, addu'a ce da ya yi mata, suka ɗauki as-salat din nan bi ma'ana addu'a, domin har yake cewa inna hadhihi al-qubur mamlu'atan zulumatan ala ashabiha wa inna allaha yunawwiruha alaihim bi salati alaihi. Wadan kaburbura da kuke gani cike suke da duhu ga waɗanda suke ciki, amma Allah yana haskaka su ga waɗanda suke ciki da salati na akan su, ma'ana salati na da addu'a ta akan su. Saboda haka suka fassara tsayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya akan kabarinta domin ya mata addu'a ne, ba dan ya sallar jana'iza ba. Duk da yake mafi rinjaye shine abu da a dauki zahirin lab cewa tsayuwar da yayi dan da ya mata sallah, sallar gawa ya mata. Na'am. Shine dai bai yi mata ba. Shine ya mata, to dan haka ne ma wato wannan hadisin akwai abubuwa da akwai manganu da dama, dan haka waɗansu suke cewa wannan khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda wannan hadisin da ya faɗa cewa Allah yana haskaka wanda Allah yana haskaka kabari da albarkar salat addu'ar sa ga wanda suke cikin kabar. Saboda haka yake nuna kan cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan mutum, to daban ce da sallar da sauran musulmi suke yi. To saboda wannan baiwar Allah ta kasance tana wannan ibada ta wato share masallaci da kula da shi, kuma ba su ɗauke ta a kan cewa wata mai kima ba ce, don haka da ta rasu ba a gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai suka haɗa ta suka yi mata sallah. Da ya zo bai ganta ba ya tambaya, sai aka ce ai ta rasu, kuma mun ji nauyin mu ce za mu kira ka kada mu ɗauka mu ɗora maka nauyi, saboda haka muka yi mata sallah. Sai ce dulluni ala qabriha, ku nuna min kabarinka. Sai je ya yi mata sallah, sannan sai ya ce ya faɗi wannan kalmar inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulumatan ala ashabiha. Daga nan ne malamai suke cewa kula da masallaci yana daga cikin abin da zai kai mutum daraja ta irin wannan baiwar Allah, cewa Allah zai haskaka kabarinsa idan mutum yana kula da tsabtace masallaci da gyara shi. Dan haka aka samu mutane kamar irin su Nu'aym ibn Abdullah al-Mujammir, aka yi babansa laƙabi da shi, daga cikin malaman Madina ne, cikin at-tabi'in, masu riwaya daga Abu Huraira, ya kasance mai kawo turaren wuta ne masallaci, aikinsa kenan har ya zamanto masa laƙabinsa al-Mujammir, mai turaren wuta. Yana kawo turaren wuta cikin masallaci, ya sanya shi ya sanya masallacin ya kanshi. To irin waɗannan masu irin wannan hidima, malamai suka ce daga wannan hadisin ya nuna kan cewar za su samu wannan albarka ta cewa Allah zai haskaka kabarinsu. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a ga wannan baiwar Allah, Allah ya haska kabarinka. To su tunda ba su samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'ar wato bil ta'yini ba, amma yayi musu addu'ar wato sun samu taba'an ga wato addu'ar da yayi ga duk wanda ga irin abin da yayi ga duk wanda yayi irin wannan aiki na wato kula da masallaci. Wallahu ta'ala a'lam. Wasu mutane suna yin tsafi da kajin gidan gona, sai su sake su su rika yawo a unguwa da niyyar ba sa so. To mu ya halarta mu kama mu yi bismillah mu yanka mu ci? A to idan ba na tsafin ba ne ba fa, ai akwai shubha. In ba na tsafin ba ne ba fa, idan bata suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan taguwa wadda take ta bata tana ta yawo ba san ko ta waye ba, shine sai ce ku kyale ta za ta koma zuwa ga gidansu. Aka tambaye shi dan akuya wadda ta bata, take ta yawo ba san ko ta waye ba, yace to ko dai ta kace ko kuma ta wato siyaki ya cinye ta in ka kyale ta, na abubuwa uku ya ambata na manta dayan, auli ghairika ko kuma ga waninka, in kai baka dauka ba wani zai dauke ta. To amma ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam wajen abdalla shine kan cewa irif hasana, kai sanarwa na shekara daya. Idan bayan shekara daya ba wanda ya zo ya karba, sai ka ci kai amfani da ita. Daga baya in mai ita ya zo ya ce ai ita ce, ya sifanta cewa ita ce, to kai za ka zamanto mai lamuni, sai ya kawo masa tamkarta kimarta, tunda ba za ka iya kawo aini ba. To amma watakila tambayar ka akan wanda ka san cewa ta tsafi ce, idan ka san cewa ta tsafi ce, in ka san cewa ta tsafi ce, abin nan me zai hana ka dauka ka yanka, tunda kai sun kyale ta ne ga abin nan kamar wato sun maida ita kamar hami irin na wato dabbobin nan na yan jahiliya, sai ka dauka kai bismillah ka yanka, wato ka ambaci sunan Allah ka yanka ka ci, ya halatta a gare ka. Wannan da Allah ya kara jawo hankalin mutane dangane da illar zuwa wajen bokaye, domin yanzu wannan sana'ar ita ce mai riba musamman ma ga mata. To dai mun ga dai suratul an'am abinda kusan kullun sai mun janyo hankali akan wannan. To ban san dai kuma wani karin ka san shi sha'anin Allah madaukakin sarki yana ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa in anta illal balagh, da kuma lasta alaihim bi musaytir, wa ma anta alaihim bi wakil, wa ma anta alaihim bi hafiz. Duk waɗannan suna nuna kan cewa duk yanda ka so kowa ya shiryu ba zai yiwu ba, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ma an ce masa kyale kai dai ka isar ka kyale mutane da Allah. Saboda haka mun yi bayani mu ma muna bin wannan koyarwa ne, wannan tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al'ummarsa, wanda Allah ta'ala ya ba ya sanya shi a kanta, can cewa a isar a bayyana sauran mutane kuma idan sun ji sun daina alhamdulillah, in ko ba su ji ba ba su daina ba, to wannan ya rage nasu gaskiya dai ta bayyana. Kafirci wannan bokanci da ake yi kafirci ne, ko ba da dadewa din nan ba cikin waɗanda ake fatawa. An zo ana gaya mun mai fatawar cewa masu irin wannan suna nan, waɗanda yake bokaye sun sanya su yaɗe jikinsu da wato bayan gida da fitsari duk akan wato abin nan neman abin duniya. To duk wannan kafirci ne, wanda duk aka sa shi irin wannan ya sanya a jikinsa, ya sanya najasa a jikinsa don ya samu biyan bukata, kaga watakila ma in ma ya sanya najasar har a ce masa kuma in za ka yi sallah ka yi haka. Idan ba ka yi sallah a haka ba, to lakabin ya kare, ko ba za a kira shi cewa tsafi ake ba, lakani ake cewa kamar wani abu ne wanda aka hada shi da ayar Allah. Watakila ma har kaga an kawo waɗansu ayoyi din na Alkur'ani, duk ba abin da shaidanu ba sa yi. Saboda haka abin nan duk wanda dai yake jin bayanin tauhidi, duk wanda ya san kara ya san bayanin tauhidi, ga kasar nan na kitabut tauhid ana an yi, ga lissafai nan ga tafsiri nan ana ta yi, duk wanda yake ji ya san cewa wannan abun bata ne, to amma waɗansu wato sha'awa ta riga ta yi kanta a cikin zuciyarsu da neman abin duniya ya makantar da su ba sa kyashin wato su tabar da lahirarsu ba su damu ba su rasa lahira in dai za su samu amfanin yau to goben ko oho wataƙila suna ganin cewar wato za su samu dama ne da har za su tuba su daina to ita ko wannan hanya yayin da mutum ya shige ta to ƙarshenta shi da dawowa ya amsa kira sai illa masha Allah. Lokacin da wata kaza mara gashi to duk shi yana daga cikin wannan tsafin a yanka kaza mara gashi abin ne ta a ƙasa a yanka abin ne yana daga cikin tsafi ne Allah ya kiyaye mu. Na'am.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
Allah ya ce walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun, lallai haqiqa mun ba ku iko a cikin ƙasa kuma muka sanya muku wato abubuwan rayuwa a cikin ta, qalilan ma tashkurun, amma kadan ne kuke yin godiya ga Allah jalla wa ala. Wannan wato Allah yana kirga wato yana kafa hujja ga bani Adam bayan umarni da ya musu na cewa su bi abinda aka yi musu wahayi daga aka yi su bi abinda aka saukar gare su daga Ubangijinsu, kada kuma su riki wato majibinta ba Allah ba. Wanda yake za ka dauke shi a matsayin majibinci to ya kamata ya cancanci wannan abu, ya cancanci wannan matsayi da zaka bashi. To sai Allah yake tunatar da bani Adam da abubuwan da yayi musu wanda suke tabbatar da cancantar Allah ya zamanto shine waliyinsu. Babu wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce fallahu huwal wali, Allah shine kadai ba waninsa ba, shine waliyi wato shine majibincin ga shine majibincin lamari mataimaki Ubangiji na gaskiya ga bani Adam. To shine wannan ɗaya daga wannan wato bayani ne wannan ayar tai na irin tattarar wato ni'imomin da suka Allah madaukakin sarki yayi ma bani Adam da suka cancanci ya zamanto shine waliyinsu. Allah ya ce walaqad makkannakum fil ard, Allah ya karfafa yayi rantsuwa anan domin wannan lam din almuwaqqi'atu lil qasam wato wanda take shimfida ce ta rantsuwa, kuma ga qad litahqiqi ta tabbatar da abu cewa hakika Allah ya yi wannan abu. Sananne ne cewa Allah ya ba ma dan Adam iko a bayan ƙasa, to amma kasancewar Allah da ya tashi fada sai da ya rantse kuma ya karfafa wannan rantsuwar da ta hakiki cewa hakika Allah ya yi wannan, domin wato a janyo hankalinsu tamkar suna inkarin wannan ne, tamkar inkari suke yi. To sai Allah ya ce musu yanzu wallahi yanzu ba Allah ne wannan ba, domin su ce tabbas Allah kai ne kai, ba mu mutane iko, ba mu wato Allah da yace ya ba ku ya ba mu hakika wato mun ba ku iko a bayan ƙasa, shine ma'anar tamkin al-iqdar, bayar da iko. ba wai cewa Allah ya ba mu ya sanya kasa ita ce matabbata gare su ba mazauna wannan ba shine ma'anar tamkin din anan wajen ba at-tamkin bi ma'anar sa'al iqdar ba su iko saboda Allah a cikin suratul ahqaf yana cewa dangame da mutanen adu yana cewa laqad makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa laqad makkannakum fi ma in makkannakum fi mun ba su iko a cikin abin da ku ba mu ba ku iko ba a da kuma Allah ta'ala yace a farkon suratul an'am a cikin suratul an'am wa makkannakum fil ardi ma lam numakkin lahum muka ba ku iko a cikin bayan kasa abinda su ba mu ba su iko ba to amma kaga da waɗanda suka gabata wato da su adu da waɗanda suka zo bayan ad dukkanin su a bayan kasa suka zauna amma Allah yace ya ba su iko da wato ya ba su tamkinin da mu da su larabawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ba domin ya nuna kan cewa abinda ake nufi da tamkinin ba shine zama a bayan kasa ba a tamkinin iko a bayan kasa ikon da Allah ya ba mu adu bai ba mu wato larabawa na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala mutane da suka zo daga bayan adawa din to ma'anar bayar da iko a bayan kasa shine Allah ya hore kasa ya hore duk abin da ke cikin duniya wannan wato wannan a wannan doran kasar Allah ya hore duk abin da ke cikin ta ya hore ta ga mutum da abin da yake gani da abin da baya gani abin da yake gani kaga kamar irin su wato wuta da ruwa da haske da abinda kuma baya gani irin su maganatisu irin su lantarki irin su karfin nuclear irin su karfin abinda yanzu aka kawo na irin fiber optics din nan wanda ake amfani da shi wajen sha'anin harkar computer abubuwa da dama wanda yanzu Allah yake bude taskokin nasa wanda yake nuna tamkinin da Allah ya bama jinsin mutane banda kuma sauran abubuwa na wato halitta wanda Allah ya hore ma dan adam idan giwa ce duk karfinta da girmanta mutum Allah ya hore ta gare shi dutse da kake gani duk girman sa Allah ya hore shi ga mutum sai je ya fasa shi ya yanka shi ya tsaga shi ya dandaka shi ya duk abin da yake so da shi haka idan itatuwa ne duk Allah ya hore su ga mutane kaga inda ake sarrafa itace ayi gida da shi ayi akwati da shi ayi kabar da shi ayi gado da shi ayi kujera da shi itacen nan kuma iri-iri kowanne itace akwai wanda akwai itacen da shi zai amfani da shi domin filin ba shi zai amfani da shi ba wajen gado wanda ake amfani da shi domin gado ba shi zai amfani da shi ba wajen asanya shi wajen ayi rafta da shi kowanne irin itace akwai abinda za a yi tare da shi duk wani daga cikin tamkinin da Allah ya mu mutum a bayan kasa waja'alna lakum fiha ma'ayish kuma muka sanya muku wato abin rayuwa a cikin ta duk abin da kake bukata na rayuwa Allah ya sanya maka shi a bayan kasa kamar yanda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratu abasa anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qabba wa zaytunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum haka shine ma'aishi ku duba mutun ya duba ya gani mun kwararo da ruwa daga sama kwararowa sannan muka tsaga kasa tsagawa muka fitar da daga cikinta da wato tsirrai waɗanda suke masu tsaba da inibi da ciyayi da zaitun da dabino da kuma wato lambuna masu itatuwa fili da kuma abincin dabbobi duk wannan don jin daɗi gare ku da ku da dabbobinku duk Allah ya yi wannan shine to wanda ya yi wannan shine ya cancanta ya zamanto wali to sai Allah ya ce qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne kuke godewa ya ku mushrikai kitabin ga dukkan mutane ne amma al-maqsud wanda ake nufi da fi izna da wannan sune mushrikai wanda suke inkarin Allah domin sune ba sa godiya amma mu'minai su kam suna godiya to Allah madaukakin sarki ya ce godiyar su kaɗan wato godiyar ku kaɗan ce saboda a wato godiya shine ka yadda cewa wanda ya maka ni'ima yana da haƙƙi a kanka kuma ka kiyaye wannan haƙƙin nasa to ko duk wanda ya shirka bai kiyaye haƙƙin Allah jalla wa ala ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum haƙiƙa mun halicce ku thumma sawwarnakum sannan muka suranta ku thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga Adam, fasajadu sai suka yi sujada, illa iblisa sai iblis lam yakun minas sajidin bai kasance daga cikin masu sujada ba. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, sai Allah ya ce masa me ya hana ka kayi sujada yayin da na umarce ka. Qala ana khairun minhu, sai iblis ya ce ni ne na fi shi alheri, shi ne na fi shi. Khalaqtani min narin, ka halicce ni daga wuta. Wa khalaqtahu min tin, shi kuwa ka halicce shi daga yunbu. Qala fahbit minha, Allah sai ya ce fahbit minha, ka sauka daga cikinta. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, baya kasancewa, baya zamantowa haƙƙi a gare ka da kai girman kai a cikinta. Fakhruj, ka fita daga cikinta, ita ce wato aljanna ko kuma daga sama. Innaka minas saghirin, haƙiƙa kai kana daga cikin kaskantattu. Qala anzirni ila yawmi yub'athun, shi ne wanda za mu tashi a nan. Wato Allah ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yana wato faɗakar da bani Adam a wannan maƙami akan girman matsayin makakansu da karincin da Allah ta'ala ya yi musu. Ya yi musu karinci, ya fifita su akan halitta, yanda ya sanya hatta mala'iku waɗanda Allah ta'ala ya ce ibadun mukramun, bayi ne waɗanda suke masu daraja, amma Allah ya fifita annabi Adam akan su ya ce su yi masa sujada. Domin wannan fifikon shi ne ai iblis ya gani, sai ce hadha alladhi karramta alayya, wannan wanda ka karrama shi a kaina. To Allah yake tunatar da mu bani Adam mu tuna irin wannan daukaka da Allah ya yi ma annabi Adam, wanda yake shine kakanmu, shine asalinmu, da kuma yadda wannan daukaka da Allah ya bashi ya sanya iblis da shi da zuriyarsa suka yi alƙawarin adawa, sai sun ɓatar da ƴaƴan bani Adam, sai sun ɓatar da ƴaƴan annabi Adam, sai sun sanya su sun zamanto ba masu godiya ga Allah ba. Wanda yake a surar nan kusan ta yi bayanin wato irin yadda iblis ya rinka yi ma al'umma bayan al'umma wajen zamar da su daga tafarkin Allah, kuma ta ƙare da tunatar da su akan adawa nan ta shaidan, kamar yadda ta bude da bayyana adawa shaidan. Allah ta'ala ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah, domin wato tunawa da adawar shaidan tana daga cikin abin da yake taimaka ma dan Adam wajen yaki da zuciyarsa, domin shi shaidan yana zuwa ma dan Adam ne ta waswasi. Ba shaidan ne yake zuwa ya rikida ya zamanto wato giya ba, ya rinka janka dole karfi da yaji sai ka sha giya, zuciyarka yake zuwa ya samu. Ba shaidan ne yake rikida ba ya zo ya zamanto mace wadda take lalatacciya, wadda za ta ja hankalinka har ya zuwa ga kaje kai sabo. Duk da an ruwaito kan cewa shaidan yana zayyana, yana tsayawa a bayan mace da kuma gabanta don ya kawata ta ga wato masu kallanta, ya kawata ta ga namiji, amma ya yake kawatawa daga zuciyar, ya sanya abin da kake gani. To tunawa da wannan adawa tsakanin mutum da shaidan yana daga cikin abin da zai rinka yake taimaka masa wajen mujahada, kuma shi yasa surar ta kare da wannan mujahada. Allah ya ce wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah, idan wata fusga ta same ka daga shaitan ka nemi tsarin Allah. Har yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru, masu tsoron Allah idan wani mai kewayowa na waswasi ya zo musu daga shaitan, tadhakkaru, sai su wa'azu, sai su tuna da Allah. Fa idahum mubsirun, sai zamanto masu basira, sai su gane komai. To amma mu da yawa ma muna mantawa ma cewa akwai wani halitta wai shi shaidan, sai ga da wuya mutum ya ce zai yi isti'aza, ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko lokacin fushi, ko lokacin waswasi, shaidan ya nemi ka waswasi, kana jin a lokacin da kake kokarin yin sabo, ba ma muna mantawa cewa akwai shaidan da yake iza mu, ballantana ma mai isti'aza. To wannan shimfiɗa na ai mana bayanin wato shaidan da matsayinsa a cikin rayuwarmu a wannan duniya. Sai Allah ya fara bayyana wato matsayin annabi Adam da yanda Allah ya girmama shi, nan da yace wa laqad khalaqnakum, wallahi nan ma shi ma rantsuwa ne Allah yayi, amma wannan rantsuwar ba dan an sanya mu a cikin waɗanda yake sun sani suna inkari ba, a'a dan ya karfafa mana gaskiyar abin da ke cikin wannan bayani. Kuma wannan ya cancanta musamman a wannan zamani da ake cewa asalin mutum daga buri yake. To Allah ya rantse cewa ga asalin mu, ya halice mu, yayi mana sura kyakkyawa, ba fitar da mu ne daga buri ba. Surar buri kwa waye zai alfahari da surar buri da kamarsa? Ba daga surar buri ya fitar da mu ba, shi da kansa shi ne ya tsoranta mu, da hannunsa ya halicci asalin kakanmu annabi Adam. To wannan ma'anar walaqad khalaqnakum, mun halicce ku sannan muka tsoranta ku, ya zuwa ga annabi Adam ne. Mun halicci asalinku shi ne Adam, sannan muka tsoranta ku, muka tsoranta annabi Adam, saboda dalilin abin da yake thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, sannan muka ce ma mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam. Saboda haka, domin da a ce mun halicci Adam, mun tsoranta shi, kuma shi ne kakanku, shi ne asalinku, sannan muka ce shedan yayi masa, a sannan muka ce mala'iku su yi masa sujada, sai ya zamanto babu ikhtisari. Balaga ta alqur'ani ta fi haka, shi yasa sai aka kawo maganar wato a cikin takaita, wato a takaitattun kalmomi, amma ta bada ma'ana mai girma. Domin wannan shi ne tarkibin Allah ya yi halitta, shi ne ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa, sannan wa suranta annabi Adam daga yumɓu ya yi masa kamarsa, sannan ya hura masa rai ya zamanto Adam, sannan ya sanar da shi ilimin abubuwa, sannan ya ce ma mala'iku su yi masa sujada. Kun ga akwai ikhtisar, duk sai da aka yi waɗannan abubuwa sannan aka ce a yi sujada. Wannan kuma aya sun ma'anan, saboda haka kun ga na tartibin zamani ne, aka yi wannan sannan wannan sannan wannan. To za ta iya kuma ɗaukan ma'anar tartibin abubuwan da wato tartibin ban labari, sai ya zamanto walaqad khalaqnakum, mun halicce ku. Halittar da Allah ya yi mana shi ne wato daga ɗigon maniyi, domin ɗigon maniyi ɗin nan shi ne ya ƙunshi dukkan abin da ke cikinsa na jinsin mutum da kamarsa da abubuwa waɗanda suke na yadda halittarsa za ta kasance. Sannan sun masawar naku, sannan bayan ɗigon maniyin ya zamanto gudan jini, sannan ya zamanto wato a tsoka, sannan taswiri ya zo, sannan Allah ya suranta shi ya zamanto wani halitta daban a cikin mahaifa. Khalqan ba'da khalqin fi dhulumatin thalath, halitta bayan halitta, har tukuna mutum ya fito da kamarsa. To kuma mun ce ma annabi Adam, a mun ce ma mala'iku su sujada ga Adam, sai zamanto thumma inna li tartibil akhbar, bayan da labari ne Allah ya yi wannan, sannan Allah ya bamu labari cewa ya yi wannan, sannan ya bamu labari cewa ya yi wannan, sannan ya bamu labari cewa ya ce mala'iku su sujada ga annabi Adam. Sujada ɗin nan da suka yi ga annabi Adam umarni ne da Allah ta'ala ya yi ma mala'iku ga baki ɗaya, bayan Allah ya bayyana falalar annabi Adam a kansu ta hanyar ilimi. Kuma a cikin wannan akwai takrimi, girmamawa ga annabi Adam. To mala'iku duk suka yi sujada, wannan shi ne ya dace da mala'iku, saboda la ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba ma Allah umarnin da ya musu. Illa iblis, sai iblis. Shi iblis ba mala'ika ba ne, tunda Allah ta'ala ya ce kana minal jinni, ya kasance daga cikin aljanu. Su ku aljanu daban suke da mala'iku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur, an halicci mala'iku daga haske. Wa khuliqal jan min marijin min nar, aljanu kuma aka halicce su daga ruta wadda take cuɗan, wadda aka cuɗanya ta da waɗansu abubuwa a cikinta. To wajen cuɗanyawa ɗin nan tafsirin malamai yake saɓani, waɗansu suka ce wuta ce wadda take mai hayaƙi tare da ita, waɗansu kuma suka ce a wuta ce wadda take cuɗanye da launi daban-daban, harshenta za ka gan shi da jaja-jaja da yalo-yalo, wani lokaci har da shuɗi-shuɗi ma. To wannan harshen wutan daga shi ne aka halicci mu a wato aljanu, iblis kuma yana daga cikin wannan. Shi ko mutum aka halicce shi daga abin da Allah ya gaya muku shi ne min salsalin min tin, wato daga yumɓu. To mala'iku shi aljan iblis ya shiga cikin umarnin, saboda takriman an karrama shi yana sama tare da mala'iku, saboda haka shi ma umarnin ya haɗe tare da shi. Don haka ya zamanto duk da baya cikin mala'iku, da bai yi sujadar ba ya zama to yayi sabani domin umarnin shi ma ya fuskanci shi saboda haka saboda ba saboda shi kadai ne ya zama to rashin ya zama to ba ambace shi ba ko kuma saboda shi mala'iku sun fi matsayi a wajen Allah bisa shi saboda haka idan su an umarce su su yi shi kuma min babu aula ya zama to ya bi shi ma yayi sujada kamar yadda aka umarce su shi lam yakun min as-sajidin bai zama to cikin masu sujada ba to ga Allah ya bayyana dalilin da bai yi sujada ba shine Allah ya ce masa ma mana'aka Allah tasjud me ya hana ka kai sujada nan zahirin lafazin shine me ya hana ka kar ka yi sujada saboda haka kaga kamar nafiyu isbat kenan me ya hana ka kar ka yi sujada shine kamar zahirin to amma wannan lam din malamai sun yi ta maganganu akai amma ma'anar dai maganar shine me ya hana ka da kai sujada la din sila ce ko kuma ka bama ma mana'aka ka sanya mata ma'anar ma wato ma ajba ma hamalaka alla tasjud me ya dora ka akan rashin yin sujada wato menene dalilin ka menene hujjarka na rashin yin sujada to sai ya fada yace ana khairu minhu nafi shi wato ujubu kenan ya shiga nafi shi yana ya ba ma kansa matsayi ya ba ma annabi adam matsayi kuma yace ma sa matsayin ya fi matsayin annabi adam wannan shine girman kai ka ba ma kanka matsayi sannan ka ba ma wani matsayi sannan ka ga matsayin ka yafi na wancan to wannan shine girman kai idan kawai ka ba ma kanka matsayi ne bi gabbin nazar akan waninka shi baka damu da shi ba kai dai kawai kana jiji da kanka to wannan shine ujub mutum yana jiji da kansa yana mamakin kansa da yawanci baka raba mai ujubu da wanda yake girman kai yayi yace shi ya fi shi dalili ko da ya zamanto ya fi annabi adam yace khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta ciwo ka halice shi daga yumbu daga tabo wato wuta ta fi tabo shine yafi wanda yake fasidul itiba farkon wanda yake yafi inji Hasan al-Basri shine iblis kuma tirda wannan kiyasin nasa domin a wannan kiyasin ya kai shi zuwa ga saban Allah iblis yayi kiyasi wanda ya sanya shi yayi fito na fito da Allah yayi ma Allah i'tirabi kuma har yake kafa ma Allah hujja dan me zaka sanya ni sujada gare shi bayan nafi shi wato yake tambayar Allah yake ce ma Allah dan me zaka ce ne masa sujada to wannan shine kangare ma Allah bai ga girman Allah ba ko me ya sanya shi wannan girman kai shi yasa malamai suke cewa farkon abin da saban da aka saba ma Allah da shi a cikin halitta shine girman kai shine iblis yayi shi yasa girman kai yake da hadari kun ga da girman kai ne duk wanda yake da girman kai ba zai shiga aljanna ba kuma wuta zai shiga alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbiri jahannama bata zamanto ita ce wato mazauna ga masu girman kai ba ko mai girman kai ba zai ga ayoyin Allah baya jin wa'azi ko baya fahimtar ayoyin Allah fa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq dan sarrafar da waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba daga ayoyina inji Allah sannan kuma girman kai shine abin da yake kawo mutum rashin soyayyar Allah innahu la yuhibbu almustakbirin Allah baya son masu girman kai annabi Musa yana neman tsarin Allah daga wannan annabi Musa yana neman tsarin Allah daga mai wannan yace inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ina neman tsarin Allah ubangijina kuma ubangijin ku daga dukkan mai girman kai da baya imani da ranar sakamako to me yasa iblis yayi kiyasi aka ce firga wannan kiyasin nasa wani yana nufin cewa ba a kiyasi kenan waɗansu sun kafa hujja da wannan sune malaman zahiriya masu cewa ba a kiyasi suka ce farkon wanda ya kiyasi iblis ne saboda haka duk mai kiyasi limamin ka iblis ne saboda haka suka ce ya ku masu yin kiyasi limamin ku iblis to amma wannan hujja ne wannan ba hujja bane dan iblis yayi kiyasi kiyasin sa ya zamanto batili bai nuna kan cewa dukkan kiyasi ba karbabbe bane tunda akwai kiyasi a cikin alqur'ani wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas ba wani abu ne kiyasi ba illa darbul amsal Allah yana buga misali ga mutane saboda haka wannan kiyasi ne ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم الله يا باكو مثال كنا da bayi daga cikin abin da kuka mallaka daga cikin wanda kuka mallaka sai kuka zaman to daidai da su kan kuna jin tsoron su kuma inda kuke jin tsoron kawo kanku yanzu wannan za ku yadda da wannan a ce kana da bawa mallakar ka ne watakila mu yanzu ba za mu gane ba tunda ba mu da bayi amma wanda suke lokacin da ake wannan bautar kana da bawa mallakar ka ne a ce yanzu shi ma ya kasaita ya gawurta har ya zaman to kana jin tsoron sa kamar inda kake jin tsoron kanka za ka yadda da wannan ya zaman to haka ba wanda zai yadda ya zaman to daidai da bawan sa me yasa aka yi yaki tsakanin kudancin America da arewacin America saboda suna ganin ta yaya za a yi bayin su ya zaman to kan cewa sun samu yanci kamar yanda suke da yanci yan kudu kenan akan haka aka yi yaki dan ai maganin wato bauta dan ai yaki da bauta mutane ba za su yadda ba sai da aka yi yaki sannan aka hana su bauta to yanzu shine ku za ku dauki gumaka wanda suke bayi ne na Allah kuma yi da su daidai da Allah ku ba ku yadda ai muku haka ba amma ku yadda ai ma Allah kaga wannan shine kiyas kenan wato kun abinda ba ku yadda da shi ba kamata yi ku kiyasul aula cewa Allah ma baka ku yadda da shi gare shi koda ba ku kiyasul musawi ba cewa ku daidaita haƙƙin Allah kamar haƙƙin ku kamar yanda ba ku so to ku ce Allah shi ma bai cancanta ai masa ba amma sai ku kuka soma kanku amma kuma kuka kima Allah haka kuka kima kanku kai kuka soma Allah to wannan kun ga tabbacin cewa akwai kiyasi ne me yasa kiyasin iblis ya zamanto kiyasi da aka ce masa sir dalili shine yayi kiyasin da malaman usulu suke cewa fasidul i'tibar wanda ba a karban sa ko kadan shine al-qiyas ma an-nass al-qiyas fi muqabalati an-nass ga nafi yazo ta kyala nafi kai kiyasi shi yasa malamai suka fitar da ka'ida la qiyas ma an-nass idan nafi yazo ba a kiyasi idan nafi yazo ba a kiyasi meye nafi a nan wajen umarnin Allah cewa ku yi sujada wanda umarnin ya hada iblis sai ya bar wannan nassin yazo yayi kiyasi yace a'a ba zan yi ba saboda bai kamata a ce ka ce nayi ba tunda ni na fi shi saboda haka tunda na fi shi bai kamata ne masa sujada ba dan haka dan me zaka yi min wannan umarni to kaga kenan ya nemi Allah fito na fito yayi inkarin nassi na umarnin Allah shi ko nassi in Allah yayi umarni bi ake yi ka san hikimar ko baka san hikimar ba to shi yasa dukkan wani kiyasi da malami yayi idan ya saba ma nassi sai a ce wannan kiyasin fasidul i'tibar kamar kiyasin da malaman hanafiya suka yi wajen wato al-musarra shine akuya ko saniya ko taguwa da ake daure nononta hantsarta ta cika idan aka zo sayar da ita mai saya sai ya ga kan cewa nononta ya cika wato tana da madara da yawa kenan mai yin madara ce idan ya saya ya je ya ajiye ta a gida yana tatsa nonon yana jira ya ga ya ciko sai ya ganshi dan kadan ba kamar yanda ya saye ta ba to an cuce shi ko ba a cuce shi ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ya sayi irin wannan akuya to yana da zabi ya mayar da ita amma idan ya tashi mayar da ita ya mayar da sa'i guda ɗaya na dabino sai malaman hanafiya suka yi kiyasi suka ce a'a dabino ya ci da za a ce ya mayar da sa'i na dabino ya mayar da akuyarsa an ba shi kudin akuya wannan mun fahimta al-mithlu bil-mithl kudin da ya biya an dawo masa da ita amma kuma da aka ce ya mayar da sa'i na dabino dabino ya ci ai ba dabino ya ci ba saboda haka kamata yayi a ce ya mayar da iya gurgudan madarar da ya sha domin madara ya sha wannan shine kiyasi ko to sai sauran jumhurin malamai suka ce la qiyas ma an-nass wannan kiyasin naku fasidul i'tibar ba abun karba bane kuma kiyasin da suka ce sun yi ba ma kiyasi ne sahihi ba domin duk kiyasi sahihi baya cin karo da nassi duk kiyasi sahihi baya cin karo da nassi wannan shine bayanin da ibn al-qayyim yayi a cikin ilamul muwaffiqin an rabbil alamin ya kawo duk abin da ake cewa ya saba kiyasi ne kan ta bi saba kiyasi ba yanzu mu dauki wannan misalin na wannan akuyar akwai kiyasi sahihi ko ko babu kiyasi sahihi domin abinda madarar da mutumin nan ya tatsa wanda ya saya gabaki ɗaya madarar ta ce da ta shiga cikin mulkin sa ko ko akwai sauran madarar wancan wanda ya sayar akwai taura dan ya tsare ta bai yi tatsa ba saboda haka nonon da ya taro a cikin hantsar nonon sa ne lokacin tana mallakar sa da ya tsayar wani nonon ya karu ya zama to mallakan ba'i'u ne wanda ya tsaya a mallakar mushtari ne saboda haka da mushtari da ba'i'u sun yi musharaka a cikin wannan nonon ko ba su yi musharaka ba ta yaya zaka gane wani rabo ne na ba'i'u wani rabo ne na mushtari akwai hanyar da zaka iya ganewa babu saboda haka dan araba gardama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda sa'an min tamr kamar yadda kwano guda ɗaya na dabino raba gardama ba a ce dabinon nan shine ainihin kimar madarar da aka dauka ba saboda ba zai yiwu a san kima ba ka'idar shari'a shine ar-raddu bil mithl idan aka ci idan aka taba haƙƙinka ka biya da daidai gurgurdan haƙƙin da aka taba idan zaka iya samun al-mithl in ba zaka iya samun al-mithl ba sai a koma ga kima idan ba shi da kamato in yana da kima sai ka ba da kimar sa idan ba shi da kima ko ba za a iya tabbatar da kimar ba to sai a kawo al-hakamain sai a kawo al-hukum hukunci wanda yake shine zai yanke rigima ya maganin ƙara da barna da jayayya to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya anan kenan saboda haka ba wai ba a yi kiyasi ba wai cewar an saba kiyasi bane an san da kiyasin amma kiyasin ba zai aiki ba anan shi yasa sai aka koma zuwa ga wannan kuma duk da an bi nafsi duk da an huta saboda haka hanafiya da suna jin wannan suka ce sun bi nafsi shikenan amma sai suka zo suke ta nuna ka'ida al-mithlu bil mithl menene ka'idal mutlafat ka'idan menene duk wannan dogon wato larabcin da suka yi tayi da kiyasan da kiyasan da suka yi sai ka ce to ina kiyasan ana sai ku tabbaka shi mu gani kiyasin nan sai su kasa to wannan shine misali duk kiyasi in nafsi yazo ajiye shi ake yi kuma kiyasi sahihi baya saba nafsi shine akan wannan ibnu taymiya yayin littafi muwafaqatu sarih al-ma'qul li sahih al-manqul abinda hankali ya tabbatar da shi sarahatan abba wato akai hankali wanda yake ba rutaddan hankali ba hankali na masu hankali to lalle yana muwafaka da sahihin abinda aka ruwaito abinda aka ruwaito shi ingantacce hankali yana muwafaka da shi to raka kiyasi ba zai saba nafsi ba amma kiyasin iblis abinda yasa ya zamanto ba karbabbe ba saboda ya saba nafsi kuma ma mu dawo mu gani shin kiyasin nasa ingantacce ne cewa wato shi dan daga cikin wuta yake ya zamanto yafi annabi adam saboda asalinsa yafi asalin annabi adam dan asalinka in ma asallama cewa asalinsa wanda yake shine wuta yafi asalin annabi adam wanda yake shine yunku idan asali idan asali yafi asalin idan asalin wane yafi asalin wane wannan ya nuna kan cewa shi wannan wanan yafi wancan nawa ne wanda yake zai fito daga gida na kirki amma ya zama to matsiyaci annabi sallallahu alaihi wasallam yace man baffa'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu wanda aikinsa ya wato ya dankufar da shi bai aikin mutanen kirki ba nasabarsa ba za ta gaggawa da shi ba ta cilla shi zuwa ga matsayin da aka ce iya dan ka wato ka zo kana alfahari da iyaye ai mu ne muka ai iyayenmu mu ne yan gidan wane gidanmu ai an san shi da kaza gidanmu an san shi da kaza an gidan shi gidanmu an san shi da ilimi amma kuma gashi nan tun katin jahili wannan zai amfane shi sannan kuma ba a samun abu wanda yake asalinsa mummuna ne amma shi kuma ya zama to wato mai madaukaki ana samu ga turaren muski ba daga jini yake ba jinin barewa ne fa turaren muski jininta wanda yake na mararta daga nan ake samun turaren muski jinin ne yake komawa muski yanzu za ka hada jini da muski to amma gashi kuma shine asalinsa saboda haka dan asali yana mai daukaka bai nuna kan cewa abin da ya fito daga asalin shi ma zai samu daukakan ba ko diamond lu'ulu'u diamond dinnan me asalin diamond ya ku wanda kuka chemistry me asalin diamond carbon ne fa gawayi carbon ne idan kuka je wanda suka yi karatun chemistry idan ka ce zaka koma zuwa ga asalin wato tarkiba asalin yadda abin da ya hawa da diamond daga carbon ne carbon ko baki kirin yake kamar gawayi amma gashi asalin sai ya zamanto ya haifar da abu wanda yake abun wato kyalkyali da sheki da babu abu da ya tsada kamar sa domin diamond yafi gol tsada, Diamond yafi gol tsada, kuma Diamond yafi gawayi karfi, gawayi sai ka rugurguza shi da hannunka, amma Diamond ana yanka karfe da shi saboda karfinsa. To duk wanda yake nuna maka kan cewa na farko dai juz'in farko na kiyasin Iblis da yake cewa dan shi daga wuta yake yafi annabi Adam, wannan bai nuna kan cewar din asalinka yafi asalin wani ba kai kafi wancan. Sannan na biyu, a koma zuwa ga asalin, me ne dalili cewa wuta tafi yumbu? Dan yana ganin kan cewa wuta tana iya kona, tana da karfi, shi ko yumbu gashi nan laka ne, laba-laba kama jijjige, ba zai yaushe zai wani abu. To wannan dalili ne akan cewar wuta tafi yumbu, tare cewa shi yumbu din nan fa daga shi ake samun furrai na fitowa, daga shi ake samun ciyayi waɗanda dabbobi za su ci, daga shi ake yin gini, abubuwa da yawa na amfani. Amfaninsa ba za ka haɗa shi da amfanin wuta ba, ba za ka haɗa amfanin yumbu da amfanin wuta ba. Saboda haka akwai fuskoki da dama da za a iya tabbatar da cewa wannan kiyasi na Iblis ba haɓili ne. To amma yayi kiyasi ya saba ma Allah, duk wanda kiyasinsa da amfani da tunaninsa ya kai shi zuwa ga saban Allah, tur da wannan amfani da ya na tunaninsa, domin Allah maɗaukakin sarki shine yake cancantar a ga girmansa. Sai Allah ya ce masa fahbit minha, ka sauka daga cikinta, wanda ya nuna kan cewa wato wannan muhawara ta faru ne a cikin aljanna, domin zamirin yana komawa ya zuwa ga aljanna. Allah ya kore shi daga cikin aljanna, kuma wanda yake nuna kan cewa aljannan nan ba a duniya take ba, tunda aka ce ka sauka daga cikinta, kamar yanda zai zo akwai aya da take asrah akan wannan. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, baya cancanta a gare ka kai girman kai a ciki. Wannan shine dalili da yake nuna kan cewa duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba, tunda Allah ya ce fama yakunu laka an tatakabbara fiha, dalilin da sa aka kori Iblis kenan daga aljanna saboda girman kai. Dan haka wanda yayi girman kai a cikin zuriyar Iblis ko a cikin zuriyar annabi Adam, to shi ma ba zai koma can ba, wanda ko bai girman kai ba zai iya komawa. Fakhruj innaka min as-saghirin, ka fita kai kana daga cikin kaskantattu. Wannan shine al-jaza'u bi naqid al-qasd, al-mu'amalatu bi naqid al-qasd, ai ma mutum mu'amala da kishiyar abin da yake nufi. Shi ba yana nufin kan cewa shi ne matsayi bane, shi ne girma ne, sai Allah ya ce innaka min as-saghirin, kai kana daga cikin kaskantattu. Allah ya kaskantar da shi. Wannan al-amru wato al-amru al-qadari at-takwini, umarni ne na Allah na kun fa yakun, in ya fada ya zama. Iblis yana daga cikin kaskantattu, yana daga cikin kaskantattu, Allah ya kaskantar da shi. Shi yasa zaka ga duk wani abu nasa shine kaskantacce. Idan kama ce tasa, yanzu kaga Allah da zai kamanta mana bishiyar da ƴan wuta suke ci daga gareta, yace tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin, wato hudarta kai ka ce kawukan shaytanu ne saboda muni. Duk wani abu mummuna sai a kamanta shi da shaytan. Kuma hayi zaka zaka gani, ka duba ƴan bori mana, ka duba irin bokayen gumaka, sai ka ga mutum yayi wata shiga takalmin daban, ba sa sa takalmi iri daya, domin dama ta zamanto daban da hagu, fuskar ma a raba ta daban, abinda aka yi ma gefen dama daban aka yi ma gefen hagu. Kana ganin abu kaga muni a ciki. Abinda Allah ya kyautata surar dan Adam, amma yayin da ya zamanto ya bi shaidan, saboda shi shaidan kaskantacce ne, fi shi ma ya kaskantar da shi. Na'am.
قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
الله تعالى يجي قال انظرني الى يوم يبعثون الله yace sai shedan yace anzirni ila yawmi yub'athun ka saurara mun har ya zuwa ga ranar da ake tayar da su qala innaka minal munzirin yace kana daga cikin wadanda aka saurara mu qala fa bima agwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim to ni kuma saboda batar da ni da kai ni kuma zan zauna musu akan tafarkinka mikakke thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan wallahi zan zo musu ta gaban su wa min khalfihim da ta bayan su wa an aymanihim da ta daman su wa an shama'ilihim da ta hagun su wala tajidu aktsarahum shakirin ko ba za ka samu mafi yawan su daga cikin masu godiya ba wato wannan shaytan iblis dai tukuna suna ne a ajami iblis shi yasa ma ya zama to mamnu min asfar suna ne wanda yake ba na larabci ba waɗansu kuma sun yi kokari su ce a asali suna ne na larabci da aka yi masa ishtiqaqi isil daga wato al-iblis shine na halaka wato halakakki ma'anar iblis ai halakakki daga ablasa yublisu fa huwa mublis wa kad ublisa fa huwa mublis wato wanda aka halakar da shi Allah ya ce shaytan ya ce ya roki Allah ya saurara masa mai amanal al-inzar wato ka banni na rayu har zuwa ranar al-kiyama wato ka bani dogon rai wato shine ya zamanto ba dauki ransa ba kamar yadda ake daukar ran bani adam shi a kyale shi ya zamanto har ila yawmi yub'athun ran da za a yi tashin al-kiyama yana nan dan ya samu tamkini wajen fitar da bani adam Allah ya ce innaka minal munzirin kana cikin waɗanda aka ba su wato sauraro wannan shi ma amru wato umarni ne na Allah kadari takwini wato da wannan umarni na kun fa yakun ne ya kyale shi din ya tabbatar da shi kamar yanda ya kyale rana ya tabbatar da rana tana fitowa daga gabas tana faduwa zuwa yamma shi ma haka ya kyale shi shi ba zai mutu ba har sai ran da za a yi tashin alkiyama yana nan qala fa bima aghwaytani to sai shi kuma shaydan sai yace yayin da Allah ya wato ya saurara masa har zuwa rana al-kiyama shi kuma iblis ya aminta da cewa gashi nan an yi masa wannan to sai ya fara mu'anada da tamarrudi ya bayyana kuma wato wato taurin kansa da sabawarsa ga Allah yace to ni kuma saboda batar da ni da kai kaga yana kafa hujja da kaddara la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zauna musu akan tafarkin karma daidaici ma'ana zan fatar da su ya san cewa Allah yana da tafarki madaidaici da yake so ya san tunda iblis malami ne ya sani yana da abu yana daga cikin abu da wannan ya nuna mana cewa malami ne ya san cewa Allah yana da siratul mustaqim kuma ya san cewa Allah yana so abu siratul mustaqim kuma ya san cewa Allah yana son a gode masa shi yasa duk ya kafa hujja da wannan cito ni kuma zan zo in zauna akan wannan hanya meye ma'anar zaman sa akan wannan hanyar duk wanda ya hau ya hana shi bi duk wanda yazo zai bi wannan hanyar shi kuma shedan yana nan ya hana shi bi so da haka kada kai tsammanin kan cewa shedan zai rabu da kai akan tafarkin sallah zai rabu da kai akan tafarkin tauhidi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shedan ya zo ma dan adam a hanyar imani yace kada kai imani ka bar addinin iyayenka ka bar addinin iyaye da kakanni sai mutun ya saba musulmi ya saba ma shedan ya musulunta sai ya zo masa akan hanyar hijira yace yanzu ka bar gidanku ka bar kasarku ka bar mahaifarka ka tafi wani waje wanda kake kai bako ne ya saba masa ya hijira saboda haka shine ayi al'aqwa zai tsaya musu akan tafarki na Allah daidai duk inda ake bin Allah shi kuma shaytan zai zo ya hana ka ba Allah zai zo ya hana ka kanka ba Allah kuma ba kawai ma yayi haka ba sun mala'ati yanahum min bayna aydihim in yazo kan hanyar yayin da ka hau kan hanyar zai zo maka ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta ko ina wato zai zo maka shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa bai ce zai zo musu ta sama ba saboda nan rahmar Allah take bai ce zai zo musu ta ƙasa ba saboda nan mutum yake dora goshinsa ya sujada ga Allah kuma mafi kusancin da bawa zai kasance da ubangijinsa shine yayin da yake sujada saboda haka da addu'a da sujada ake maganin shaytan anan ne ba za ka same shi ba bai isa ba ya zo tsakaninka da Allah tsakaninka da gaskiya sannan yace ba za ka samu mafiya yawan su masu godiya ba wanda yake nuna kan cewar wato mafiya yawan mutane shaytan yana zato wannan ya faɗa ne a bisa zato zatansa da fatansa shine da yawa daga cikin mutane ba za su zamanto masu godiya ga Allah ba shi yasa Allah ta'ala dangane da kisar mutanen ashabu saba Allah yace wala qad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Iblis zatansa akan su yayi gaskiya, ya gaska Iblis ya gaskata musu zatansa da yayi da su, zatan da Iblis yayi da mutane shi duk za su bi shi, to yayi gaskiya a cikin mutanen saba. Fattaba'uhu duk sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minin, sai wata ƴar jama'a daga cikin mu'minai, kuma dama fatansa kenan da zatansa. To kai kada ka zamanto wanda zaka gaskata zatan Iblis, tunda Allah ya ambaci wannan ne a matsayin yana zargin waɗannan mutane da suka bi Iblis. A cikin fadin Allah jalla wa ala, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, ka fita daga cikinta, baya kasancewa a gare ka, ba haƙƙi baya kasancewa haƙƙi a gare ka kai girman kai a ciki. Imam Malik yana daga cikin abin da ya kafa hujja da wannan akan cewar wato a tsarkake gari daga mabarnata, da kuma kan cewar mutane suna da mutane da suke zaune a waje suna da haƙƙi idan wani yazo zai yi musu barna, saboda gudun yaduwar barna a inda suke, su haɗu su matsa masa ya bar wajen, kamar mutane suna zaune a cikin unguwa, akwai gidan kallo wanda ake taruwa, ake fitina, ake batsa, ake sharri, maza da mata suna haɗuwa ana saba ma Allah, to suna da haƙƙin su ce basu yadda ba wa'annan su ci gaba da zama da su, amma ba za su ɗauki doka a hannunsu ba ne su ce aje komai ta fanjama fanjan sai an fita a ɗauko makami, a'a sai a amfani da doka, aje wajen shuwagabanni, aje wajen doka, doka ta matsa musu su fita, kuma doka tana kiyaye haƙƙin kowa akan haƙƙin mutum ɗaya. Kuma wannan shine yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori ɗan Daudu daga cikin Madina, kamar wani al-Muhannas, wani ɗan Daudu shine Muhannas. Ai wani ne ya tambaya kwanaki akan ɗan Daudu? Ba shine al-Khunsa mushkil ba, al-Khunsa mushkil wannan wanda yake daban ne da al-Muhannas ko al-Mu'annas. Shi wannan namiji ne amma ya mai da kansa mace, wanda ake cewa wato istanwaqa al-ba'ir, wato raƙumi ya zamanto taguwa, da kuma istadyakat ad-dajaja, mace wato kaza ta zamanto zakara, shine akasin wannan mace mai mai da kanta namiji, tomboy haka suke cewa da turanci, ko kaga wata mace ita ba ita kawai namiji take so ta zama, wani shi kuma mace yake so ya zama, ya tafiya irin ta mata. To wannan sune a Hausa muke ake ce musu ɗan Daudu, al-Muhannas. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a kore shi wani mutum daga cikin al-Muhannasin, wa kana yatashabbahu bin nisa, ya kasance yana kama da mata. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a fitar da shi, aka kore shi zuwa An-Naqi, wani waje ne wajen Madina, aka hana shi zama cikin garin Madina. Wannan yana daga cikin abinda asali na shari'a ya nuna dan tsare gari, tsare dan maganin barna. Asali shine wannan yanda Allah ya kori Iblis daga aljanna, yace ba zai yiwu ba mai girman kai na barnaci ya zamanto a wurin da yake gidan salama ne, gidan aminci. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-Madinatu haramun ma baina labataiha, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. مدينة هرميتي فكانوا بقى كندوا سنتا قدا بيو نقب الزنا أري دنا يما وان دي يكيري كيرو ونممونا ايكي كوي بادا كفا كوي بادا مبكا ورنزما جوان وان دي يكي مبرنا چي وان دي يكيري كيرو وانا ابو نبرنا اتشكين غرم مدينة تو الله يتألّا أنر الله تاتبتا أغريشي da ta mala'iku da ta mutane baki daya. Allah ba zai karɓi farilla ba wala nafila daga wajensa. To wannan ayar abinda take nunawa kenan na fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha, kuma a cikin wannan akwai bayanin cewar shaytan zai isa matuƙa wajen batar da mutane, batar da zuriyar bani Adam. Nan kun ga yace la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin. A wani wajen kama a cikin suratul Isra Allah ta'ala ya fadi irin kokarin da zai yi wato wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi wa iduhum wama iduhum ash-shaytanu illa gurura. Allah ya ce ka kai musu yaki da dawakinka da masu tafiya a kafa daga cikin sojojinka, kuma kai musu kai musharaka da su a cikin dukiya da yaya. Dukiyar da shedan ya musharaka da kai ita ce dukiyar da baka son ka bayar da ita, ka bayar da zakkarta. Yaya da shedan ya musharaka da kai da kai a cikin su shine dan da ya sanya ka bi Allah abin ka saboda soyayyarsa ka kibin Allah. Sannan kai tai musu alƙawari. Alƙawarin shedan kuwa wato rudu ne. Duk wannan ane mana bayani ne dan mu zamanto a fadake wajen cewa shedan yana cikin rayuwar mu, kuma kasancewar sa a cikin rayuwar mu haƙiƙa ne. حقيقة كده ممتع دوانا. نعم.
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
الله يأتي اخرج قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الله يأتي فتدك تكنت دك تكن الجنة مذءوما مدحورا kana wato abin zargi kuma kaskantacce. Laman tabi'aka minhum, wallahi duk wanda ya bika daga cikin su, la'amla anna jahannama minkum ajma'in, ni kuma tabbas wallahi zan cika jahannama da ku gabaki ɗayanku. Wato Allah madaukakin sarki ya kori shaydan daga cikin aljanna a matsayin wato abin zargi kuma kaskantacce. Abin zargi shine la'ana, Allah ya la'ance shi. Abin zargi shine kaskanta, wato shine wanda yake mai saba ma Allah, akan ya saba ma Allah bai tuba ba. Kun ga bambancin shaydan da Allah da yayi laifi, Allah ya masa, Allah ya la'ance shi. Annabi Adam da yayi laifi, Allah ya gafarta masa. Me bambanci tsakanin su biyu? Shaydan da yayi laifi sai ya ce shi daidai yayi, bai yi nadama ba, sai ma ya kafa hujja akan Allah. Dan me zaka ce ne haka? Ai kai ne tun farko da abinda kace min ne bai dace ba. Sai yi itirazi ga Allah, yace abinda yayi daidai ne. Yayi justify, wato ya kafa hujja, ya barrant, yayi tabrir, yake ganin abinda yayi daidai ne, babu wani illa a ciki. Shi ko Annabi Adam da yayi laifi kamar yanda zai zo mu gani, shine sai ya itirafi, yace nayi laifi, yayi nadama, sannan ya nemi gafara. Kun ga bambanci tsakanin biyun kenan. To kai zaka zamanto yayin da to kuma kowa sai kowa mai sako ne ya rage. In kai sako Iblis, zaka hanyar Iblis zaka bi ko hanyar Adam? To shi yasa da ake bamu wannan kissar, dan kaga bambancin hanyoyin guda biyu, ka zabi ta zaba, ka zaɓi nabi. Allah ya sanya mu a cikin tafarkin salihai, Allah ya biyar da mu tafarkin annabawa, Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu musulmi, ya ɗauki ranmu musulmi, Allah kuma ya bamu albarkacin wannan wata, Allah ya sanya mu cikin masu rabo wajen ganin daren Lailatul Qadr. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألفنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.